وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna matuƙar godiya ga Ubangijinmu da kuma sarki da ya kawo mu wannan lokaci. Muna kuma maraba da isowar bakinmu. Allah kuma da ya kawo su lafiya, Allah ya mai son su gidan su lafiya. To, kafin mu fara lecture din, za mu kaci shi Dr. Hamad Bello Dogarawa ya bude wannan taro da hadura. Dr. Hamad.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى آل محمد العالمين أن حبيب المجيد. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka taru a wannan wuri domin sauraron karatu da za a yi. Allah ta'ala ya ba mu ikon sauraro yadda ya kamata, ya kuma ba mu ikon fahimtar karatu da za a yi, ya kuma ba mu ikon aiki da abubuwa da za mu yi ilimi a cikin wannan karatu da za a yi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da kare wanda ya kiyaye mu da kiyaye wanda kuma ya lulluɓe mu da rahmatsa a cikin wannan karatu da za a yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya dace Allahu ta'ala ya hikima anan hada ya hikima mun kuma mun farka raba da farka mun kuma wala ta tsina da ke Allah mahu ma wa kana ina cikin hasana wa ta ala hasana ta mutina Allah ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas du'a wa tub alaina innaka tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
To, a dai zaka mamala da alkhairi, ana kuma yin zambaro kon da malai. Insha Allah, wanda shi zai shugabanci wannan zama shi ne Alhaji Shehu Zakari Bangbara Jigar a Karnuka Zazu, shi ne shugaban wannan zama na wannan lokaci. Kafin mu gabatar da malamin da zai mana gaskiya, ya kamata mu sani waye ne wannan malami daga ina da duniya kuma ayyukansa. Insha Allah, za mu haɗu malam Musa da kai yi takaitaccen bayani daga shi malam Musa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. مالن يرى على كتار اسم مالن من المكان الكيجة لذا تقوى المتعين من المتعين من المتعين مالن مين جنة تفجي جني من فريكايا شيء مالن عبد الوهاب جدن كايا da kuke ji shirin shahararren malamin nan Malam Abdul Wahab Gadan Kaya, aboki Malam Jafar mai rasuwa, Allah ya kashe shi. A gaskiya wanda ke kusa da shi da tsakiya mai babban riga green shi ne zai ba mu lecture da Tsani Umar rijiyar lemu. To, bayan Allah na biyu a takaitace suna cikin fannin ilimin hadisi, mu ce saboda shekara 20 domin shekara duka sun ji jami'in Islamiyya na Madina, su biyu sun yi digiri a kan hadisi a jami'in Islamiyya na Madina, a kuma masu rubutu ne, masu wa'azi ne a Ibn Usman bin Affan Center for Islamic Center wanda ke Kano. A Kano kuma dakta shi ya yi master degree a hadisi kuma a jami'ar Islamiyya Madina. Dakta kuma ya yi PhD doctoral degree a hadisi a jami'ar Islamiyya na Madina. Dakta yanzu yana lecturer ne a Islamic University na Katsina a bangaren hadisi a Kano kallon. A banda wannan, dakta ya wallafa littattafai, ya yi a tajikin littattafai, sun rubuta littattafai a Hausa da Umar Abdulwahab Gadan Kaya, ya yi rubuce-rubuce a kan fatawoyi a kan azumi da haji da masa a matsaloli da dama a cikin addinin Musulunci. Dakta shi ma ya yi shaidi na littafin Ibn Hajar al-Asqalani wanda yake kira tanhid al-hadith golun ko ko ta ko 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 da ya bi gulu malu ya yayi a tanhid al-hadith na alida bi ibn hajar al-asqalani yayi kare ka yayi da kai jami'in da wata hadith kuma a yayi da kamar da ma kar hukumul lahu kada yayi wata sai sun fara magana su a gane malamin nan na biya in ji ta bakin shi ba ni ba da muka je ga yadda shi daga Ahmad Bello Dogarawa yake cewa inda za a kira malam zatta zai wa wi ai bai ma kamata a kira shi ba shi na jiya da yadda ya karatu yake inda malam zai yi ai bai ma kamata a kira shi ba don su ne malamin kuma su ne specialist na hadisi a nan Najeriya insha Allah a don haka muna so ku kada kullun ku kowai menene zai fito bakin bayan Allah nan na ilimi a kan bayanin shi za a wuce a mata hudu ko ba za a wuce ba duk abin da ya kusa shi ko shi shi bayan haka mala Abdul Wahab zai yi tarihi da kuma amsa tambayoyi insha Allah nasu special zai dauka daga yanzu har zuwa rana sannan su yi babbana da kusan suna da commission da dama muro ke su ne da kyar suka fi da Allah suka amsa kiran mu suka zo don haka yau za su koma amma so da question nasu su zai biyo lecture immediately insha Allah malam da dogara dogarawa kuma zai yana tare su akarbakum Allah a cikin a kujerar da ke baya akwai wanda muka ga yato yana representing malam Ibrahim Salim wanda shi ne shugaban kasulan kulama na Kano State duka wanda ake Malam Ibrahim Salim wanda ake da reference ko a ce Malam Ibrahim Ali manya ne Allahu Akbar bai samu zuwa ba da wani rashin lafiya amma ya haiko shi ne Malam Yahya Ibrahim ya da fitar suna shi insha Allah nan gaba za su yi wani suka zo za a dinga bayani suna ɗaya bayan ɗaya insha Allah
الحمد لله أشهد الله أكرم قضاء
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya ba mu haduwa a wannan gari na Bidda a wannan safiya ta ranar Asabar 19 ga watan Dhulqa'da hijira ta ba'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 yinin da ya zo daidai ko in ce safiyar da ta zo daidai da 15 ga watan 11 miladiya ta 2008 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya hada fuskokinmu domin tattauna wani sha'ani na addinin musulunci wanda muke fatan Allah madaukakin sarki abinda zamu fada daidai a ciki ya bamu ladan sa abinda zamu yi na kuskure Allah ya yafe mana ya ganar da mu kuskuren babu shakka matashiyar da aka ce ayi magana a kanta wato shin mutum musulmi yana da damar auren sama da mace hudu babu shakka matashiya ce idan dai ba dan bala'i na Najeriya ba da masifa da jahilci da rashin hankali da sabar gaza ba matashiya bace da ya kamata a ce mun dauki awoyi muna magana a kanta sai dai wani lokaci idan bala'i yayi bala'i sai ka gwammace mutuwa ma kamar yanda mutanabbi yake cewa kafa bika da'an an tara al-maut shafiya wa hasbu al-manaya an yakunna amaliya to haka nan sautari wani lokaci abubuwa suke zuwa ba tare da kun yi tsammanin za su zo ba ba na tsammanin akwai wani lokaci da mutum zai yi tunanin za a zauna a musulunci ana tattauna ya halatta a auri mata sama da hudu ko bai halatta ba to amma gashi cikin irin nau'uka da danguka na bala'ai da Najeriya ta tattara har da ma wannan muna cikin fatara da talauci da yunwa da cututtuka da rashin zaman lafiya da miyagun shugabanni sannan kuma ga wata masifar ita ma ta karu akan jerin masifun da muke rayuwa a cikin su muna fatan Allah madaukakin sarki ya dube mu da idan rahama ya ba mu kwanciyar hankali a addinin mu ya ba mu kwanciyar hankali a aqidar mu da lafiyar mu da ilimin mu da kasar mu baki daya babu shakka Allah madaukakin sarki ya shar'anta mutun ya auri mace sama da daya ya halatta wannan ga bayin sa kuma shari'ar musulunci da tazo wannan da tazo da wannan ta sanya sharuɗa ga wanda duk zai auri sama da mace daya to aka ginda ya masa wasu sharuɗai wanda dole sai waɗannan sharuɗa sun kammala sannan halaccin ya tabbata daga cikin waɗannan sharuɗai akwai batun adalci tsakanin matan da zai aura sannan kuma ya zamana yana da ikon zai iya ciyar da su ba ya tara mata kuma ba zai iya ba su abin da za su ci ba ba zai iya kula da lafiyar su ba sannan sharaɗi na uku kada su wuce adadi hudu waɗannan su ne sharuɗai da aka sanya ga musulmi idan har zai ƙara mace sama da ɗaya Allah madaukakin sarki yana cewa fa in kuntum Allah ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu haka nan ubangiji yana cewa walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وبنجي عشكين سورة النساء يكي تيوا إذن هر كنا جنس أوران بذاكو إيا آدم سيدن غندا مرايون دسكي هننكو با مرايون دسكي كركشنكو تو أمهل السابق كو أولي أبن ليمكو دائي أرمكو نماتا بيو بيو كو أكو أكو كو هدو هدو idan kuma kuna jin tsoron ba za ku iya adalci a tsakanin su ba to ku tsaya akan daya ko ku hakura da abinda hannayenku suka mallaka na ƙwarƙwarori Allah ya ce zalika adna Allah ta'ul wannan shi yafi kusa ba za ku yi zalunci ba ku tutu wata akan wata haka nan ubangiji ya ce ba za ku iya adalci wato wajen daidaita mata a soyayya ba ko da kuwa kun yi kwaɗayin ku yi haka din amma fa bai halatta ku karkata ga wata ba, ku bar wata tamkar ragaya ba ta da wani amfani. Ubangiji ya ce idan kun yi sulhu kun gyara tsakaninku, kun ji tsoron Allah, to lallai Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan tausayi. Kun ga waɗannan ayoyin da muka karanta suna nuna mana halittar auren mace ɗaya har zuwa hudu. Kuma a cikin ayatul nisa'i akwai nuna haramcin wuce wannan adadi da Ubangiji ya sanya. Ubangiji ya halatta wannan, sannan kuma ya shaƙanta adalci tsakanin wato wannan matan da za a aura. Kafin zuwan musulunci abun a sake yake, wato ƙofar a buɗe take. Mutum zai iya auren mace, ko da zai iya auren mace dubu ma zai iya aura, babu wanda ya isa ya ɗaga masa kara ko ya ainihin shiga gabansa. To amma kuma fa ba za su iya ciyar da su in sun aure su ba, sannan ba za su iya adalci a tsakanin su ba. To a dalilin haka ne Ubangiji ya saukar da wannan ayar, ya ce to duk wanda yake da mace sama da hudu a ƙarƙashinsa, to ya sake su, ya haƙura da hudu, ya saki sauran ya haƙura da hudu. Sannan wanda bai aura ba, to ya tsaya a kan iya wannan adadi da Alƙur'ani ya ƙayyade. Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam Shafi'i da Al-Hakim Abu Abdullah da Ibn Hibban da Al-Bayhaqi da Al-Baghawi, waɗannan duk jimajiman malaman hadisi ne wanda suka rubuta littattafai daban-daban a cikin fannin hadisi, sun ruwaito duk a cikin littattafansu. Dukkaninsu sun ruwaito ta hanyar wani malami da ake kiran shi Ma'amar Ibn Rashid, shi kuma daga Zuhuri, wato Muhammad Ibn Sa'd Ibn Shihab Az-Zuhri, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik Ibn Anas Imam Daril Hijra, Allah ya ji kansa da rahmarsa. Shi kuma Zuhuri ya ji daga Salim dan Abdullahi dan Umar, shi kuma Salim daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar yake cewa Ghailan Ibn Salama wani mutum ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai wannan suna, ya musulunta yana auren mata goma, su ma matan sai suka musulunta tare da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi ya zaɓi hudu daga cikinsu. Malaman hadisi sun tattaunawa mai tsawo mai faɗi dangane da wannan salsala ta wannan hadisin. Kamar da kuka sani, dukkan wani hadisi da aka tabbatar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, to yana ɗauke da salsala ta mazaje. Wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, wane shi kuma daga wane, har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. To malaman hadisi kafin su tabbatar da hadisin suna buƙatar su bibiyi tarihin waɗannan mazajen ɗaya bayan ɗaya, kowanne sai sun san cikakken sunansa da asalinsa da garinsa da kuma yabo da malamai suka yi a kansa dangane da iliminsa ko fallasarsa da suka yi dangane da iliminsa. Wato duk sai an tantance wannan, ko dai a ce wannan yana da nauyi ya san abin da yake yi a rike shi, ko kuma a ce a'a wannan bai san abin da yake yi ba a sake shi. To suna bin wannan, sannan kuma su tabbatar kowane ɗaya daga cikin waɗannan malaman ya ji maganar da ya ruwaito daga bakin malaminsa. Kada a samu gibi tsakanin malami da malami ko ɗalibi da malaminsa, dole ne ya zamana an samu saduwar wannan silsila ɗin, wannan chain ɗin tsakanin kowane malami da ɗalibinsa. To wannan hadisi kamar sauran hadisai da malamai suka tattauna akan su, sun tattauna akan shi. Wasu daga cikin malamai suka ce hadisin mursal ne, wato Zuhri Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri shi ne ya rawaita hadisin, babu a daga ya tsaya da kansa, babu ambatan Salim Ibn Abdullah da kuma mahaifinsa Abdullahi dan Umar. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan hadisi ne mausul, wato ya tabbata har zuwa ga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yana bada labarin abin da ya wakana a gaban idansa ko a lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake raye. To duk magana sai ake akan wani malami da ake cewa Ma'mar, wanda za ku ji sunan shi ya fara bayyana a cikin salsalar. Wasu suna ganin shi ne aka yi sabani a kansa, wasu sun ruwaito hadisin daga wajensa da ambatan Salif dan Abdullah da kuma mahaifinsa Abdullah. Wasu kuma suna ganin a'a sun ruwaito hadisin daga Ma'mar ba tare da wannan ba. To ala ayyi halin, wasu malamai sun ƙara fitar da wannan hadisin kamar Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisin daga wani malami da ake kira Sirar Abu Ubaidah al-Alazi shi kuma daga Ayyub shi kuma daga Nafi da Salim su kuma daga Abdullah dan Umar wato ta wata hanyar ba hanyar Ma'mar ba wannan hanyar ita ce ta sa wasu malaman suka ce hadisin ya tabbata daga Salim ya tabbata daga Abdullah dan Umar don haka salsalar hadisin ta tabbata zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zamu ga daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai ainihin shi kansa a su kansa abin nan akwai Al-Hakim Abu Abdullah akwai Ibn Hibban akwai ainihin Ibn Al-Qattan a cikin littafin sa Bayan Al-Wahm wal Iham banda shi zuwa su Ibn Hajar Al-Asqalani banda shi kuma zuwa malaman da suka zo daga baya duk sun inganta hadisin har zuwa ga Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda shine na ƙarshe cikin waɗanda suka yi magana akan hadisin daga baya-bayan nan wato da dama daga cikin malamai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umarci wannan mutum da ya tsarki mata abin nan shida ya rike mata hudu daga ciki to banda wannan akwai wasu hadisai da za su iya goya ma wannan hadisin baya akwai hadisin da za su iya goya ma wannan hadisin baya shine hadisin Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi hadisin Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi wanda shi kuma yake cewa aslamtu wa tahti 10 niswa arba'un minhunna min quraish ihdahunna bint abi sufyan faqala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ikhtar minhunna arba'an wa khalli ta'irahunna فاخترت منهن أربعا منهن ابنة أبي سفيان وانا حديثي عروة بن مسعود الثقفي يكي تشيوانا مسلنت إنا أورا ماتا قوما ماتا هو إذا كشكين سدق ماتا قريشاواني لا يرث ما إر أبو سفيان خلق مكة سيما زال الله صلى الله عليه وسلم باينا مسلنت سيشي دني كذا أهد كبر ثورا sai na zaɓi hudun daga cikin hudun na zaɓi ƴar sarki Abu Sufyan wannan hadisi ya zo a littattafai da yawa daga cikinsu akwai Sunan al-Baihaqi Sunan al-Kubra na Baihaqi hadisin akwai intiba a cikinsa domin Muhammad ibn Ubaidillah ana cewa bai riski Urwa ba to amma wannan intiba din ba zai hana ya zama shaida ta ƙarfa ba ga wancan hadisi da muka karanta banda shi akwai hadisin Nawfal ibn Muawiya wanda shi ma zai iya zama shaida banda shi akwai hadisin Qais ibn al-Harith wanda shi hadisi ne ma hasan li zatihi in ka hada shi da waɗancan da suka gabata sai ya zama sahihul li ghairihi wannan duk hujja ce a gurin malamai hadisin Qais ibn al-Harith yana cikin Sunan Abi Dawud yana cikin Sunan An-Nasa'i da kuma Sharh Ma'ani Al-Athar na At-Tahawi da kuma Sharh Sunna na Baghawi da Mu'jam As-Sahaba na Ibn Qani' da As-Sunan na Darqutni da kuma Musnad na Abi Ya'la da Al-Ahad wal Matani na Ibn Abi 'Asim da Al-Mu'jam Al-Kabir na At-Tabarani da kuma As-Sunan Al-Kubra na Baihaqi wadannan duk sun kawo hadisin Qais ibn al-Harith sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ya musulunta yana auren mata takwas sai yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa shi ya musulunta amma yana dauke da mata yana auren mata takwas ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace da shi ikhtar minhunna arba'a zabi hudu daga cikin su to a ka'idar malaman hadisi idan aka samu hadisai irin waɗannan aka samu hadisi ko da kuwa wato akwai rauni a ɗaiɗaikun isnadinsa suna cewa in aka tashe shi yana zama hasan da ghairihi ballantana wannan hadisin sai dai ka ce sahihul li ghairihi ba ma hasan ba wannan shine abin da ba malamai suka faɗa don haka hadisi ne wanda yake hujja a malamai jumhurin malamai ɗaukakin malamai suna hujja hatta da hasan li ghairihi ba ma wai hasan li zatihi ba hatta hasan li ghairihi daukakin malamai suna hujja, wanda kuma shine ma aikin malamai fuka hau gaba ɗaya tafi akan sa. Babu wani faqihi ma da ya taba cewa ba a hujja da al-Hasan da gairi, babu shi. Wani malami faqihi da ya san menene shari'ar musulunci, babu wannan. Duk wanda ya gaya maka haka ƙarya yake. To waɗannan hadisai ne wanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wanda ya musulunta yana auren mata fiye da hudu, aka ce an rushe sauran an bar masa hudu, to ina ga wanda shi ba wai ya musulunta ne yana a cikin musulmin ne kuma ya tsiri auren mata sama da hudu, kaga wannan shi ya kamata ma tun wuri a taka masa birki, domin yana cikin musulunci bai halatta yayi abinda wani yayi a jahiliya aka rushe masa ba. Kaga a jahiliya yi, a jahiliya akwai in kai ciniki a jahiliya kai wanda bai dace da musulunci ba. Musulunci idan ka musulunta ana bar maka kudin ka, in ka cire ba kafin ka musulunta ba, in ka musulunta ba sai a kwace kudi. In mutum yana fashi bayan ya zama musulmi ba a cewa ya dawo da kudin da ya fashi, wannan ita ce kaidar musulunci. Amma mu duba a harkar aure ba a bar ba a dauki wannan kaidar ba, sai aka ce in ka musulunta koda auren kun yi sa a jahiliya ne to an rushe sauran an bar ma hudu, domin sha'anin auren yana aure yana da girma, abinda ya shafi dukiya duk an bar maka. Cinikin da kai wanda ba bisa ka'ida ba, in ka musulunta ba a ce a tono file din cinikin da kai ba bisa ka'ida ba, ko wani zalunci da kai, a'a sai a bar maka abinda yake a hannunka. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamu la tuzlimuna wa la tuzlamu. To amma abinda ya shafi aure musulunci sai ce koda a jahiliya akai auren sai an dawo da shi hudu, sauran da an rushe su. Kaga wannan shi yake nuna ashe wanda zai zo ya tsiri auren bayan yana cikin musulunci, babu shakka wannan shi yafi kowa gagarumin laifi. To wannan aya da muka bude da ita ayatul nisa, wanda Ubangiji yace fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'udu. Babu shakka waɗanda ya kamata a ɗauki tafsirin Al-Qur'ani a wajensu bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su ne sahabbansa. A gabansu aka saukar da Al-Qur'ani, malamin da ya karantar da su da Al-Qur'ani nan da fassara sa shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine malaminsu na farko wanda ya karantar da su Al-Qur'ani, a gurinsa suka ɗauki fassarar Al-Qur'ani da ma'anoninsa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. A cikinsu ma ya yi ma wasu ɗaiɗaiku shaida da sanin Al-Qur'ani, ya musu addu'a Allah ya ba su fahimtar Al-Qur'ani, kamar Abdullahi ɗan Abbas, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi masa addu'a cewa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Ubangiji wato ka yana da kyau a kashe waya da Allah, ya Ubangiji ka ba shi fahimtar addini sannan kuma ka sanar da shi fassarar Al-Qur'ani. To wannan sahabbai na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam su ne farkon wanda za su gaya mana fassarar Al-Qur'ani ta zama ta tsaya da kafafuwanta ba ta rawa. Duk wani wanda zai gaya maka fassarar da ta ci karo da fassarar su, to ka tattara fassarar sa ka watsar masa. Babu wani wanda fassarar sa za ta wuce gaba ga fassarar sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, لأنهم هم الذين تلقوا هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لهم ونعم المعلم. ما دل هذا وأن ما لم يناسوا وأن شين مأيك صلى الله تعالى عليه وسلم وأن معاوية بن حكيم يكشى والله بن تبقى أن ما لم يناسوا يد زي كويربك من منزو صلى الله عليه وسلم. تصحب النبي صلى الله عليه وسلم سنما غنى أكن أو لما تسمد waɗanda dukkaninsu bakinsu ya haɗu akan haramci, duk da cewa sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata tara ko fiye da haka, to amma wannan bata sa su yadda da haramcin, bata sa su hana su yadda da haramcin ba. Sun yadda cewa haramun ne khususiya ce waccan ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine abin da littattafan musulunci kakaf suka karantar da mu, suka ruwaito mana malamanmu na farko, suka rubuta mana a cikin littattafansu sama da shekara 1000 muka karanta. Babu wani sahabi da ya taba budar baki yace a auri mace sama da hudu, babu wani sahabi da ya faɗi wannan. Amma kuma mun ci karo da ruwayoyi birjik wanda zan faɗi wasu daga cikin su domin watakila lokaci ba zai bani dama ba in kididdige duk abin da yake tattare da ni to ma zan faɗi wasu daga ciki dukkanin su abin da suke faɗa Allah madaukakin sarki ya takaita mazaje akan mata hudu ne rak sannan kuma suke furta cewa sama da hudu din haramun ne har ma ta kai idan mutum yana da mata hudu sai ya saki daya bata gama idda ba shin yana da damar ya auro wata ta cike gurbinta sai ya kasance suna tattauna wannan matsala shin gashi dai ya saki daya sun zama uku amma waccan ta uku ta hudu din da ya saki bata gama idda ba shin yana da hurumin ya karo wata ta cike gurbin waccan da ya saki kaga ashe abun ba wasa bane idan har ma bayan saki ana cewa sai kajira ta fita daga idda sahabban manzo Allah ne fa suke wannan tattaunawar ba wai wasu ne ɗan baya ba bare ka zo da wani mutum da bai yi shekara 100 da barin duniya ba ka ce ya halatta sahabban manzo Allah wanda su ne ake in aka ce as-salafus salih magabata na kwarai ko wani ya ce as-salafi ne shi to farkon waɗanda suke salafiyuna su ne wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce as-salaf ba wanda ya riga ka ba in aka ce as-salaf wanda ya riga ka to wata irin tazara ce ta zamaninnuka ta shekaru tsakaninka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira ma yanzu muka faɗa ana lissafin shekara 1429 da yin hijira ba da fara musuluncin ba to waɗannan malamai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suke tattauna wannan matsalar kaga idan suka karkare a cikin wannan babu kuma magana ta zo ka ce wani ya saba duk wanda zai saba ka sa kafa ka take sabanin nasa kada ka waiwai wannan sabanin dukkan wani wanda zai saba abinda sahabban manzo Allah suka hadu a kansa babu shakka wannan ya kama tafarkin halaka ya kama tafarkin jahannama Allah madaukakin sarki shine yake cewa wa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ya bi tafarkin da ba na annabi sallallahu alaihi ya saba wa Allah sannan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa tafarkin mu'minai in aka ce mu'minai wane su wane ne na farko da za su shiga karkashin wannan sunan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da zarar aka ce mu'minai to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda suka ciri tutar imani a wajen su ne muka dandalo imani din muka dosano su ba dan su ba ma imanin ba zai zo a gare mu ba su suka yi jihadin yada wannan addini har ya zo kasashen mu sauraka su ne farkon mu'mine da Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan ayar wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wanda duk ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba nuslihi jahannam nuwallihi ma tawalla za mu dora masa irin nauyin da ya dora wa kansa za mu bar shi da nauyin da ya dauka wa nuslihi jahannam sannan kuma mu kona shi cikin wutar jahannama wa sa'at masira wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske idan ta zan ita ce wutar jahannama Imam at-Tabari a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin fadar Allah wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum ya ruwaito da kyakkyawar sarsala da babu sofanar rauni a cikinta daga Ash'af ibn Sawwar shi kuma daga Muhammad ibn Sirin shi kuma daga Abida al-Salmani shi kuma daga Umar dan Khattab yace wannan aya tana nufin takaita maza akan mata hudu kawai sayyidina Umar wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum an haramta muku auren mata katangaggu sai abinda ye hannayenku suka halabina an haramta muku tara mata barzik in ba waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta muku ba sune mata guda hudu kawai sayyidina Umar yace wannan aya abinda take nufi kenan mutum ba zai je auri matar wani ba kamar yanda yana da hudu ba zai tsara sama da hudu ba sayyidina Umar abinda ya fassara ayar kenan sayyidina Umar babu shakka khalifa ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama rayuwar aboki da aboki duk inda manzo ya sa kafa shi ma yana sa kafa har ma Abdullahi dan Abbas yake fadar falalarsa yake cewa ko yaushe zaka ji sai manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa dakhaltu ma abi bakr wa umar wa kharajtu ana wa abu bakr wa umar wa dakhaltu ana wa abu bakr wa umar na shiga tare da abubakar na fita tare da abubakar mun je kaza tare da abubakar da umar mun da mun fita da kuri kaza tare da abubakar da umar wato ko da yaushe suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama khalifa ne na biyu khalifan khalifan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ku yi koyi da mutanen nan guda biyu da za su zo bayana abubakar da umar to shine yake babu wannan fassara abdullahi dan abbas sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka faɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a Allah ya bashi fahimtar alqur'ani ta zamana a zamanin sa daga ko ina da ina ake zuwa ana neman fahimtar alqur'ani a hannunsa shine ya kafa makarantar tafsiri a garin makka bayan ya baro basra ya zo makka ya zauna anan ya bude makarantar tafsiri wanda ita ce ta shahara wacce ita ce ta ainihin albarkaci littattafan musulunci na tafsiri da ruwayoyi daban-daban na tafsiri ba a yi makaranta ta tafsiri ba tafsirin alqur'ani kamar makaranta Abdullahi dan Abbas a Makka hatta Madina lokacin Abdullahi dan Abbas yana Makka ba a magana ta a wajen tafsiri shi yasa ake cewa mutanen Madina ma a lokacin ba su shahara da tafsiri ba amma Abdullahi dan Abbas da ya je Makka ya bude makarantar tafsiri ya tara gawurtacci manya-manyan dalibansa irin su ainihin Mujahid ibn Jabr irin su Ikrima maulansa irin su Sa'id ibn Jubair irin su ainihin ibn Jurayz Amr bin Dinar da sauransu ya kasance wannan makaranta ta yi albarka ta fitar da fitattun malaman tafsiri daga cikin irin albarka da Allah madaukakin sarki ya albarkaci Abdullahi dan Abbas da ita wajen tafsiri a lokacin khalifancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya kafa majalisar shura majalisar malamai waɗanda za su riƙa ba su shawara akan harkokin mulki akan harkoki na yau da kullum wanda majalisar shura din nan ta kunshi manyan sahabbai wasu da su aka yi yakin Badar su ne ƴan majalisa ta Sayyidina Umar sai ya kawo Abdullahi dan Abbas sai ya sa cikin su ya ba shi kujera shi ma yana da membership wasu daga cikin dattawa sai suka ce ya haka kuma za a yi mana ya amiral mu'minin ya za a zo a kawo wani yaro sa'an jikokinmu ko sa'an ƴaƴanmu a zo a sa shi cikinmu shi ma yana da wakilci a wannan majalisa mu ma muna da ƴaƴa kamar sa idan har haka ne kowa ma ya zo da ɗansa kenan to shi ne amirul mu'minin sarkin mu'minai Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda yace to ba ku san wane ne ba ko ba ku san martabarsa ba ba ku san matsayinsa ba sai ya musu tambaya akan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yace ku ga mun ajin kule abulmula a ture wannan surar me take karantarwa sai suka shiga bayani ai wannan surar tana gaya mana idan Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama nasara ya zamana musulmi sun kare yawaita daga ko ina da ina a duniya ana zuwa ana shiga musulunci to shikenan sai ya kadaita yayi ta bautar Allah yana ta istighfari wannan shine abinda surar take karantar da mu sai ya dubi Abdullahi dan Abbas yace kai kuma yaro me zaka ci Abdullahi dan Abbas yace to ni dai duk da ina yaro abinda zan ce dangane da wannan sura wannan sura tana karantar da mu cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa tana gaya mana cewa ajalinsa ya kusa idan Allah ya bashi fatahi aka shigar da musulunci maka Allah madaukakin sarki ya bashi nasara mutane suka shiga addini to shikenan ya gama aikinsa sai ya koma ya kadaita da ibada kawai ya gama aikinsa kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya bashi aikin manzanci ne domin ya zo yayi ya kuma gama aikin sa shikenan sai ya koma ga Allah Allahu Akbar ce abinda take koyarwa kenan wannan fahimtar sai sai na Umar yake ni ma wannan fahimtar ta wannan yaro ita ce tawa. Kada ku manta akwai lokacin da aka saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya hawo minbari ya huduba yace Allah madaukakin sarki ya bawa bawansa zabi ya bashi ya zabi rayuwar duniya ko ta lahira amma ya zabi rayuwar lahira ya zabi lahira ya zabi ar-rafiqil a'la abokin tafiya mafi abokin zama mafi daukaka shine Allah. Lokacin da annabi yayi wannan huduba inna Allah khayyara 'abdan ma baina dunya wa ma baina ma indahu fa ikhtara ma inda Allah wajidi ya bawa bawa zabi ya bama wani bawa zabi tsakanin wannan duniya da kuma abin da yake wajen sa sai ya zabi abin da yake wajen Allah sai kawai sayyidina Abubakar ya fashe da kuka sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba su fahimci ku dalilin kukan ba sun ji manzon Allah yana bada labarin wani bawa da Allah ya bashi zabi ko dai duniya ko abin da yake gurin Allah ya zabi abin da yake gurin Allah me na kuka a shikenan daga baya sayyidina Abubakar yake cewa wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abinda take nunawa ajalin sa ya kusa don haka ubangiji ya bashi zabi ko dai ya ci gaba da rayuwa a ƙara masa shekaru ko kuma a karɓi rayuwarsa shi yasa sayyidina Abubakar da ya ji manzon Allah ya ce ya zabi abin da yake gurin Allah sai ya fashe da kuka. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa kana Abubakar a'lamana sai Abubakar ya zama ya fi mu ilimi ya fi mu fahimtar adun kula abin da magana take nunawa to shi ne ya faru a majalisar sayyidina Umar da Abdullahi dan Abbas wannan nayi muku wannan shimfiɗa ne dan ku fahimci girman waɗannan mutanen ba wai wasu mutane bane waɗanda suke abin nan gama gari ba wasu mutane waɗanda suke haka shirme ba wanda za su yi magana har wani kuma ya zo ya ce zai kara da tasu har wani ya zo ya ce zai rukuma kokowa da su wannan sun fi ƙarfin haka duk wanda ya ce zai ja da su shi zai je ƙasa. Ya tabbata a cikin sunanul bayhaqi al-kubra da kikkiawar salsala daga Abdullahi dan Abbas wanda almajirinsa Ikrima yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ƙwarewa cikin tafsiri cikin makarantar Abdullahi dan Abbas shi ne rawaito wannan ruwaya wajen tafsirin fadar Allah wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum. Abdullahi dan Abbas yake cewa la yahillu li muslim an yatazawwaja fawqa arba'in fa in fa'ala fa hiya alayhi mithlu ummihi wa ukhtihi. Abdullahi dan Abbas yace bai halatta ga mutum musulmi ya auri sama da mata hudu ba in kuma har ya kuskure yayi wannan gangancin ya auri mace sama da hudu to ta zama wannan matar da ya aura ta biyar ko ta sama da haka matsayinta a wajensa matsayin uwarsa da ƴar uwarsa matsayinta kamar ya auri uwarsa Allah ya sauke. Hakanan ya tabbata a cikin tafsir Ibn Abi Hatim da kyakkyawar salsala daga Tawus Ibn Kaysan ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas. Tawus mutumin Yaman ne saboda kawai ya dinga halartar darasin Abdullahi dan Abbas a lokacin hajji saboda Abdullahi dan Abbas yakan yi tafsiri duk lokacin hajji lokacin da mahajjata za su zo daga ko'ina yakan zauna kujera ya karanta musu tafsirin Al-Qur'ani. To saboda kwaɗayin wannan majalisin Tawus Ibn Kaysan wannan tabi'i ɗin shekarar ta 40 bai taɓa fashin hajji ba har waɗanda ma ba su san shi ba suke zaton ma ɗan garin Makka ne domin irin yawan yawayawaicin ruwayoyi da ya ji daga annabi daga Abdullahi dan Abbas na tafsiri. Tawus yake cewa Abdullahi dan Abbas ya gaya mana ya ce kasarar rijala ala arba'i niswa min ajli abwalil yatama lokacin da larabawa suke cin dukiyar marayu idan wani ya mutu ya bar ƴarsa a ƙarƙashin wani tana da dukiya shikenan sai ya dinga amfani da dukiyarsa yana auro mata barkatai yana cin dukiyarta da yana cin ainihin dukiyarta ta hanyar aure wasu kuma malaman da yake suka fassara ayar suka ce a lokacin can ada mutum yana mutu ya bar mata marayu, sai wasu su yi kwadayin dukiyar matan da aka bari sai su ki auren su sai kuma su ki yadda aurar da su dan su dinga cin dukiyar. Allah ya ce to idan kuna ganin kuna bukatar ku yi amfani da dukiyar su, to ku aure su zama matan ku maza su mallaka muku dukiyar ku ci da dalili da halacci. To shine Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ya takaita mazaje akan mata hudu kawai saboda wannan kadiyar ta marayu. Ubangiji ya takaita maza akan mata hudu katal, shine waro ba'a din nan da Ubangiji ya faɗa. Shine abinda Abdullahi dan Abbas yake ya fahimci Allah ya kadaita ya takaita mata abinda maza akan mata hudu ne kawai. Haka na Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa Al-Musannaf, wannan littafin Al-Musannaf ga waɗanda ba su sani ba ɗaya ne daga cikin kundin musulunci da malamanmu na farko suka bar mana as-salafus salih. Wannan littafi yau da wallafa shi sama da shekara 1000 da rubuta wannan littafin, ba wai ina karanta maka littafi ne da aka rubuta shekara 100 ba, 100 baya ba. Ibn Abi Shayba ya rawaito da kikkiawar salsala daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, shi kuma daga Utba ibn Abi Sufyan. Utba ibn Abi Sufyan yana da mata guda hudu kir kamar yadda musulunci ya bashi dama, sai ya saki ɗaya daga cikinsu, sai yake so kuma ya auri wata, alhalin waccan bata gama idda ba. Sai Marwan ibn al-Hakam sai ya tambayi Abdullahi dan Abbas ya halatta yayi wannan ko bai halatta ba, ga matarsa ta hudu bata fita daga idda ba wacce ya saki, yana da dama ya karo ta biyar. Sai Abdullahi dan Abbas ya ce da shi la hatta tanqadi iddatu allati dhallak, bai halatta ba ma sai wannan da ya saki ta gama iddarta, a lokacin ne igiyar auren su ta tsinke gaba daya. Amma matukar tana cikin idda ai akwai yiwuwar yayi kome, to kaga ashe akwai sauran igiyar da take tsakanin su kamar tana nan a matarsa ne. Saboda haka yace ba zai aure ta wata ba ya cike gurbi da ita sai wacce ta fita daga idda. To kaga wannan yanzu mai wannan magana ka ce ya halatta a auri mata sama da hudu lokaci daya, ba zai yiwu ba. Hakanan Ibn Abi Shayba ya sake rawaito mana da kikkiawar salsala daga Abu Qilaba Al-Jarmi, Abu Qilaba sunan shi Abdullahi ibn Yazid Al-Jarmi, ɗaya daga cikin malaman Basra, yake cewa kana lil Walid ibn Uqba arba'u niswa, Al-Walid ibn Uqba yana auren mata hudu, fa ballaqa wahidatan fabattaha, ya saki ɗaya daga cikin su, ya ma yi mata saki wanda yake saki na uku babu ba maganar kome. Sun mana ta alkhamisa fi iddatiha, to tunda ya ga babu kome ya sake ta saki uku ko saki na uku babu kome tsakanin su, kaga yana ganin kamar igiyar ta yanki, don haka batai idda ba sai ya auro wata. Sai Abdullahi dan Abbas ya kirawo shi yana zaune a wani gida nashi, shi Abdullahi dan Abbas, sai ya kirawo shi ya ce ala farriq bainahuma hatta yanqadi ajal allati talla, ya ce ka raba tsakaninsu har sai iddar wannan da ya saki ta kare, ta hudu din sai ta ma gama idda, sannan zai auri wacce zai cike gurbinta. Wannan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ke wannan magana. Zaid ibn Thabit al-Ansari, masu wayar da su ji tsoron Allah,
Allah ku kashe
hafiz, ku ji tsoron Allah,
Allah ku kashe hafiz, da ku yi hafiz da jinu, da ku yi hafiz da jinu.
Zaid ibn Thabit al-Ansari ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, kuma ɗaya daga cikin marubuta al-Qur'an, wanda shine sayyidina Abubakar ya kallafa masa ya sa shi shugabancin din da aka fara hada al-Qur'ani guri guda. Sannan haka nan lokacin sayyidina Usman shine ya jagoranci wannan tim din. saboda haka babban ne, babban mutum ne, kuma yana daga cikin kasafatul wahyi, lokacin da ake wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Thabit yana cikin masu rubuta wahayi lokacin da ya sauka, wato yana tare da alqur'ani tun yana danyensa shatak, daga bakin daga jibril zuwa bakin manzo Allah sai kuma shi. To me yake fada dangane da wannan ishu din, kafin ka ji abinda malamin yau zai fada? Ibn Abi Shayba ya rawaito da kikkiawar salsalarsa a wani babi da yayi, ar-rajulu yaqulu tahtahu arba'u niswa fayutalliqu ihdahunna man kariha an yatazawwaja khamisatan hatta tanqadi iddatu allati qabla. Ya rawaito daga Sulaiman ibn Yasar, shi kuma daga Zaid ibn Thabit, daga Marwan sa'alahu anha fakariha, ce matar da mutumin da yake da mata hudu sai ya saki daya, da ya saki daya sai yake so ya auro wanda zai cike gurbin wannan da ita, amma kuma waccan bata gama idda ba, sai Zaid ya ce kai ban yadda ba, ban yadda ba. Wannan fatawa ce ta sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka nan za mu ga Sa'id ibn Jubair, ɗaya daga cikin ƴan makaranta Abdullahi ɗan Abbas a Makka. Sa'id ibn Jubair tabi'i ne, mutumin Kufa ne, Kufa cikin Iraki ne a yanzu, mutumin Kufa ne, wato mutumin Iraki ne a garin Kufa, amma saboda lazimtar Abdullahi ɗan Abbas a Makka, a nan makarantar tashi sai ya zama kamar ma ɗan Makka ɗin. Abda Sa'id ibn Jubair ya kasance ko wani abu ake yi na takaddama a garin Kufa, wani ya ce ya halatta, wani ya ce bai halatta ba, akan nado Sa'id ibn Jubair ya yi wata kakka tun daga garin Kufa sai ya zo Makka, ya tambayi Abdullahi ɗan Abbas menene hukunci, sannan ya koma Kufa ya faɗa. Saboda haka ba ƙaramin albajirin Abdullahi ɗan Abbas ba ne, kuma shahararren malami ne Sa'id ibn Jubair. Ina jin watakila kun taɓa jin tarihin sa cikin tarihin mutanen da azzalimai suka kashe a bayan ƙasa saboda zalunci, shi kuma saboda ya ƙarfa da zalunci. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi ya kashe shi dan zalunci. Sa'id ibn Jubair yana cewa ba'atha Allahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala amri jahiliyyati. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi mutane suna cikin jahiliya, suna cikin maguzanci da arnancin su. Illa an yu'maru bi shay'in wa yunhaw anhu. Saboda haka suna cikin jahiliya, sai dai in an ce ku yi kaza ku bar kaza, sannan suke fahimtar abin da bai dace ba, suke fahimtar abin da ya dace. Wa kanu yas'aluna 'anil yatama, suna cewa to akwai marayu fa da haƙƙin sa, akwai marayu da haƙƙin sa, a haƙƙin marayu. Yaya Allah yace game da haƙƙin marayu? Shine wannan ayat ta sauka, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i, har zuwa ƙarshen aya. Sa'id ibn Jubair yace fa qasarahum ala arba'a, sai Ubangiji ya takaita su akan mata hudu. Ka duba yana hujja da wannan aya, domin haka yaje daga malamin sa Abdullahi dan Abbas, shi ma yana hujja da wannan aya akan cewa Allah ya takaita ma ya takaita maza akan mata hudu ne katal. Haka nan almajirin sa Ikrima Maula ibn Abbas shi ma haka aka rawaito daga wajensa wajen tafsirin wannan aya, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i, har zuwa ƙarshen aya. Ikrima yake cewa كان الرجل يتزوج الأربعة والخمسة والستة والعشر, متن يسن أو رما كابر كتي هدو بير شدع غوما, فيقول الرجل ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان. إذا وني يا غوني يا أو رما تابقي وني يتي مزيها ناني ما إني بقي يتي توني سينا كالا سنزم ترى يتي نما مزيها نا كالا سنزم ترى كا أو رغوما شما يتي نما sai na auri goma, wato suna gata a tsakaninsu. Fa ya kudu mala yatimihi fa ya tazawwaju bihi, an bar masa maraya sai ya ce ni ma bara in kwashi dukiyar maraya ta in yi aure da shi, marayar da yake karkashi na in yi aure da kudinsa. Fanuhu an ya tazawwaju fawqa al-arba'a, in ja Ikrima yace sai aka hana su su auri sama da mata hudu da wace aya yayi hujja ayat suratul nisa wanda duk yace maka tafsirin ta ba haka yake ba to kace ya rike tafsirin sai ya rike tafsirin sa ba ka su tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiran su ya ishe ka sayyid ibn al-musayyib sayyidut tabi'ina ace sayyid ibn al-musayyib duk wani musulmi wanda ya san abin da yake ya san wani ne ana masa kirari da shugaban tabi'ai domin babba ne a cikin tabi'ai kuma ya lizimci Abu Hurairah radiyallahu anhu har ma ya auri ƴar Abu Hurairah dan haka sirikin sa ne ma malami ne ga wurtacce a garin Madina ana lissafa shi cikin malamai bakwai da suka fi kowa ilimi a zamanin su wanda Imam Malik yake tukiya da ilimin sa Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa kamar yanda yake a cikin musannaf na Abdul Razzaq da musannaf na Abi Shayba da sunan Sa'id ibn Mansur ina faɗa sunayen littafan da na san wasu kawai suna jin kamar ina abin da ina zaurance to amma waɗanda suke masu ido a cikin ilimi sun san ko me ake yi sannan kuma dukkan wani wanda yake so ya yi wa addinin musulunci a caba to ya haƙura addinin musulunci ya fi ƙarfin a yi masa haka komai yana nan a kundace a rubuce a tsare ba wai haka kawai ake yin sadaka ba da baragada da har ma gaga da rashin nutsuwa Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa bai halatta mutum ya auri wata mace ya saki ta yana da hudu ya saki daya bai halatta ya auri wani ba har sai wannan mata gama idda sannan zai ciko ta sai cike ta hudu haka nan Abinatu Salmani mutumin Kufa ne amma ya lizimci wasu sahabban manzon Allah guda biyu wanda aka san shi da su ya lizimci Sayyidina Ali ya lizimci Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud waɗannan mutanen biyu kuma da Abdullahi dan Mas'ud da Ali ibn Abi Talib khalifa na hudu suna daga cikin waɗanda ake lissafawa wajen ƙwarewa cikin tafsirin Al-Qur'ani Sayyidina Ali da Abdullahi dan Mas'ud dan Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ba shi a yanzu lokacin sa yake magana yace a duniya da ya san akwai wani wanda yake ya fi shi sanin Al-Qur'ani da ko ina yake sai yayi tattaki ya je gunsa ya jiwo abin da yake da shi wato yana fadar haka min babi fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yana ga a lokacin a duniya ba wanda yake sanin Al-Qur'ani yace duk ba wata aya Al-Qur'ani fa sai ya san akan me ta sauka a inda ta sauka da sanda ta sauka to Abinatu Salmani yana daga cikin wanda ake masa take da sahibu Ali da kuma sahibu Abdullahi dan Mas'ud shi kansa da ya zo fassara wannan aya ta cikin suratul nisa'i fadar aya fadar Allahul muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum yace kitaballahi din nan wato ubangiji abinda ya fardanta muku yace mata hudu haka dai shi ma yayi magana game da wanda ya saki mata yake so ya cike gurbinta ya auri ta ta hudu banda wacce ya saki yace sai wannan ta gama idda maganar ta tana nan a cikin Sunanul Kubra Mujahid ibn Jabal daya daga cikin fitattu ƙwararru wanda aka yi ittifaki akan cewa ba wanda ya kai sanin tafsiri a cikin makaranta Abdullahi dan Abbas shi ma fatawar da yake nan yace la yatazawwaju hatta tanqadi iddatu allati tallaq haka nan ata ibn abi rabah shine malami a zamanin sa da idan yana gari ba wanda ya sai fatawa sai shi saboda kowa ya sallama masa idan aka ce yana zaune ko yana gari to sai shi yake fatawa ata ibn abi rabah duk da cewa ba Bakuraice bane ba ma Balarabe na asali bane irin iyayensa irin bararrun bayin nan ne amma da yake Allah ya bashi ilimi ya kasance khalifa shugaba na musulmi kakaf idan ya zo Ata ibn Abi Rabah ya shigo ya kance zo zauna kusa da ni ga Quraishawa manya-manya suna zaune a ƙasa a gaba amma shi ya dora shi akan kujerar khalifanci saboda iliminsa mutum ne da ake girmama shi dan iliminsa kawai. Gashi ta fuskar usuli ba wani bane, ta fuskar ma halitta, domin an ce mutum ne dan gajere mai kusumbi, amma duk da haka ana girmama shi saboda ilimin da Allah ya ba shi. Shi ma an tambaye shi game da mutumin da yake da mata hudu ya saki daya, ya iya auren wanda za ta cike gurbinta? Yace a'a, sai waccan ta gama idda. Idda ya halatta auri barka kai, me ya kawo wannan tambaya? Babu bukatar ai wannan tambayar, domin ko tana nan ma ai za a yi wata biyar, ko za a yi wata shida. Kaga ake tambayar ba ta da mahalli, amma saboda sun san haramun ne a zamaninsu ba a wannan. Musulunci ya takaita kan hudu, sai ake yin wannan tambayar. To yanzu ya rage daya cikin hudun, ya iya karowa? Aka ce a'a, ita ma ba ta sai ta gama idda, igiyar ta yanke kat, sannan za ka iya karowa. الحسن البصري الحسن ابن عبد الحسن البصري تابعي ne daga cikin tabi'ai a zamanin sa ana cewa da shi jami'a ce mai tafiya da kafafuwa ka san university university shine gurin mafi koli na ilimi da ake da shi a zamanin dan ne kokololuwa duk wani fanni na ilimi anan zaka samu shi akwai bangaren kaza akwai bangaren kaza akwai bangaren kaza ba shine university ba to al-Hasan al-Basri a zamanin sa ana cewa university ce mai tafiya da kafafuwa biyu, university ce mai numfashi, saboda an ce a zamanin sa idan ya zauna kowane fanni zaka samu masu daukan shi a gurin shi, zaka samu masu daukan akida tauhidi sanin Allah, zaka samu masu daukan fiqh, zaka samu masu daukan shari'a, zaka samu masu daukan arqa'i abinda ya shafi zuhudu da gudun duniya. Sannan in yana wa'azi a zamaninsa ya fi kowa kyakkyawan lafazi, har ake cewa maganganun da suke fitowa daga bakin al-Hasan al-Basri ka'annaha takhruju min mishkati an-nubuwa, kamar daga bakin annabi suke fita, wato saboda zaƙin kalmominsa har ta kai waɗanda suke ƴan dagaji cikin almajiransa in yana magana sai su dauka din magana ta ma hadisai saboda dadin su, har ta kai du'afa sai yi magana sai a dauka, sai a dauka manzo Allah ne ya yi ta. In kuna jin hadisin nan da ake jinginawa manzo Allah, laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal, hadisi ne ana jingina zuwa ga asalin sa maganar Hasan al-Basri ce, amma saboda dadinta da ma'anarta da kafuwarta da daidaitanta a mizanin shari'a, sai wasu suka ta ma ko manzo Allah ne yayi wannan jumlolin al-Hasan al-Basri. To shi ma an tabbe shi game da wannan, game da mutum yana da uku ya saki daya bata gama idda ba, yana da hudu ya saki daya bata gama idda ba, ya auren wata? Yace a'a, ban yadda ba. Haka nan Amir ibn Surahin al-Sha'bi, ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda sun lizumci, an ce ya lizumci Sayyidina Ali, yana daga cikin mabiya Sayyidina Ali, Ali kuma mun faɗi cewa yana daga cikin masana tafsirin al-Qur'ani, shi ma wannan fatawar yayi. Haka nan Ibrahim ibn Yazid al-Nakai, wanda shi ma yana daga cikin tabi'ai. Haka nan Isma'il ibn Abdurrahman al-Suddi, duk dai waɗannan ba sai na karanto ba, maganganunsu suna nan, wasu a cikin tafsirin Tabari, wasu a cikin Musannaf na Ibnu Abdurrazzaq, Musannaf na Ibnu Abi Shayba, da kuma Al-Musannaf na Ibnu Abdurrazzaq, da kuma kyakkyawar salsala. Haka nan Abu Aliya yana cewa fadar Allah da yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, yace Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ku aure abin da yayi muku dadi na mata uku uku, bibi uku uku ko hurhudu, sannan ya haramta abin da ya haramta na nasaba da surkutaka, al-muharramatu min an-nasab da al-muharramatu min as-sahr min as-sihr min al-musahara, wanda da ƙarshe Ubangiji yake cewa wal muhsanatu min an-nisa' illa ma malakat aymanukum. Abu al-Aliya yake cewa faraja'a ila awwal as-sura ila arba'in, sai kuma Allah madaukakin sarki ya maida mutane zuwa ga farkon sura wacce take nuna takaita mata zuwa ga hudu. Yace duk abinda ba waɗannan ba hunna haramun, duk haram ne mutum ya auri wata in ba cikin hudu din nan ba, su ma a tabbatar da sadaki da shaidu da kuma ainihin wali. Haka nan Abidatu Sannani, mun faɗi maganarsa a baya, akwai maganarsa inda ta zo ƙarara yana cewa ahallallahu laka arba'an fi awwali sura wa harrama nikaha kulli muhsanatin ba'da al-arba'i illa ma malakat aymanukum. Yace Allah ya halatta maka auren mata hudu a farkon sura, ya haramta maka auren kowace katangaggiyar mace ɗaya kamammiya bayan ta yi hudu, ya haramta maka aurenta sai dai abinda ka mallaka na ainihin bayi. Hakanan Ibn Sirin yana cewa sa'altu Abida an qawli Allah ta'ala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum. Abidatu Salmani yace hudu ake nufi da kitaballahi alaykum. Hakanan Sa'id ibn Jubair shi ma a wannan aya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum yace al arba'u fama ba'dahunna haram. Hudu ake nufi, abinda duk ya karu a kansu to haramun ne. Hakanan Ata ibn Abi Rabah, wanda duk na faɗi matsayin su a addini, ba wai ɗan jigari-jigarin malamai ba ne waɗanda suke za ka iya ja da su a kan abinda suka faɗa na fatawa. Ata ibn Abi Rabah an tambaye shi game da waccan aya wal muhsanatu minan nisa, ya ce harrama Allahu zawati al-qaraba ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول حرم ما فوق حرم ما فوق الأربع منهن. وبنجدي يا هرم سأبند يقارو سمد هدو إن جاء أطاء ابن أبي ربع. حكنا ابن جرير حكنا ابن جريج فيما يكي توايا كان بي أطاء أطاء أبند يكي متى هو الذي كتب عليكم الأربع ألا تزيدوا شيني واندي باكو ينكى مكماتا هدو kada ku kuskura ku ƙara sama da hudu. Haka nan Isma'il ibn Abdurrahman as-Suddi al-Kabir shi ma a wajen tafsirin wal muhsanatu minan nisa yace al-khamisatu haramun ka hurmati al-ummahati wal akhawat. Tabiyar din haramun ce, wannan duk fa ina karanta maka maganganun tabi'ai ne, ba fa maganganun wasu na kurkusa ba da zaka iya rukumawa da maganganun tabi'ai. Ya kamata ku sa wannan a kwakwalwarku. Yace ta biyar haramun ce kamar haramcin iyaye mata, kamar haramcin ƴan uwanka mata. Waga wannan magana ita ce Abdullahi dan Abbas ya faɗa a baya. To a dalilin wannan, duk malamai na musulunci suka yi ijma'i tunda ba a samu saɓani ba zamanin sahabbai, ba a samu saɓani ba zamanin tabi'ai, wanda kuma malami ne ya isa ya zo ya keta wannan haɗin kan nasu ya ce ga nashi ra'ayi. Saboda haka duk malamai sai suka yi ijma'i. Shi yasa da kaji ana cewa malamai sun yi ijma'i, ba wai da ka ake faɗa ba, ba wai da ka ake faɗa ba. Duk wani wanda zai zo ya keta, to shi ne ya sauka daga layin magabata, shi ya sauka daga layin malamai, ya kama wata hanya kuma daban. Maganarsa za a rushe ta da gudumar ijma'i, ba wai ita ce za ta rushe ijma'in ba. Dan wani yazo ce maka ai Kasimi ya saba, ai gudumar ijma'in zaka dauko ka daki maganar Kasimi din da ita.